sauraro barka da shigowa zauren VOA. A wannan makon za mu shiga kasar Kamaru, a inda zan hada ku da abokin aiki na Muhammad Bashir Ladan, wanda a yanzu haka yana nan tare da manyan bakinsa. Bashir zai bayyana muku maudu'in mu na yau. Bashir, bismillah.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa tare da ku a wannan shiri namu mai tarin albarka mai takin zauren VOA daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Naku Muhammad Bashir Ladan da zan gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan birnin Yaounde, wato babban birnin Kamaru. Lallai kuwa maudu'in mu na yau zamu tattauna ne akan ci gaban da aka samu ko kuwa da ba a samu ba a fannin demokradiyya a kasar Kamaru. Mun san cewa Kamaru tun 1990 kamar shauran kasashen nahiyar Afrika ta rungumi wato demokradiyya a matsayin yanayi na tsarin mulki na tafiyar da kuma al'amuran kasa. To a yau dai muna tambayoyi ne ga manyan baki da muka samu. Daga cikin su akwai wato Malam Shehu Usman daga Yaounde. Shehu Usman, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai magana da ku Shehu Usmanu daga babban birnin tarayyan Yaounde na kasar Kamaru.
To shi kuma Malam Muntari Hamisu daga wato Baminda, babban birnin arewa maso yammacin Kamaru a yankin Ingilishi a nan kasar Im. Malam Muntari Hamisu, assalamu alaikum, shi ka gabatar da kanka ga masu sauraron mu.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ni ne Dr. Muntari Hamisu daga birnin Baminda, Kamaru, dan jami'an SDF, shugaban matasa, amma a yanzu organizing secretary na Northwest region gabaki daya.
Muna nan tare da kuma wato Alhaji Muhammadu Jafaru na jam'iyyar RDPC ko kuwa CPDM, shi kuma daga can Bertuwa kenan, babban birnin gabashin kasar Kamaru. Alhaji Muhammadu Jafaru, assalamu alaikum, ko zaka kara mana bayani kan wane ne kai?
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ne Jafaru, ana ce da ni Muhammadu Jafaru, a conseiller regional a yankin Bertuwa. Nake muku sallama da fatan alheri.
Daga ƙarshe kuma ga CC Bamanga, shi kuma daga birnin Duwala kenan, shi ma daga wato jam'iyyar yan adawa yake na FSNC. CC Bamanga, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa tare da kai. Na ga kuma za mu fara maudu'in namu ne da kai, wato tambaya da muka taho maka da ita dangane da ci gaba ko rashin ci gaba da aka samu a fannin demokradiyya a kasar Kamaru tun 1990 da kasar ta rungumi wato demokradiyya a matsayin yanayin tsarin mulki da gudanar da al'amura.
A gaskiya babu wani ci gaban da aka yi a cikin demokradiyya a kasashen mu wato na Afrika bakaɗe, musamman ma a ƙasar Kamaru. In ka duba, babu wani ci gaban da aka yi a demokradiyya. Zan iya gaya maka ma mun koma baya ne. Don me yasa muka koma baya? Don a ɗaya zaka ga akwai 'yan siyasa dewa da suke na fursuna da aka kama su a banza. Menene kama su da aka yi? Wato domin dai suna so su fito titi su bada ra ayinsu, aka kama su. Musamman ma ina tunawa da wato 'yan uwana 'yan siyasa da suke nan a MRC, da suke nan a partin din wato shugabar mai tafiyar da siyasa Kawala partin ta, kuma akwai 'yan farin hula ma dewa da suke nan a fursuna. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma zaka gani akwai 'yan jarida dewa da yau a ƙasar Kamarun mun san cewa an kama su, aka masu duka, aka yi masu wato tsananin abubuwan da bara iya ma faɗa ji daɗi akan nan domin a ji shi ba. Ina tuna da Muhammad Wazizi da har yanzu ba binne shi ba. Ina tuna da Martinez Zogo da har yanzu in ka duba mun san yanda ake tafiyar da sha'anin shi. Kaga wannan dukka ai ba za ka cewa akwai demokradiyya ba. To a gaskiya a nawa ra'ayin ni, wato ni ina duba cewa mun koma baya ne sosai. Don yau a ƙasar Kamarun ba yanda za ka yi ka fito ka yi magana yan gwamnati ba su takura maka ba, ko kuma ba su nemi shigar da kai a waɗansu matsalolin da mu duka muka shina ba. To abin tausayi ne a tafiyan da muke yi. To abin da nake son kawo kenan, nawa ra'ayi.
Shehu Usman, wato mai tsokaci kan harkar siyasa a nahiyar Afrika. Shehu Usmanu, a shirinmu na yau na zauren VOA a wannan sashen Hausa na muryar Amurka, muawarar mu ta danganci maganar ci gaban demokradiya a kasar Kamaru. Wato mun san cewa tun 1990 Kamaru ta ɗauki rungumi wato tsarin mulki irin na demokradiya. To a matsayin ka na mai tsokaci, wani duba kake wa ci gaba da aka samu har ila yau?
To a gaskiya Alhaji Bashir Ladan, in ana duba ne ta fuskan demokradiya da kuma ci gaban da aka samu, to an samu dai tofa albarkacin baki a ƙasar Kamaru a matsayin ci gaban demokradiya, shine kawai aka samu a matsayin demokradiya. Amma wani ci gaba hakan nan a karan kan ƙasa, me ƙasa ta amfana, wani irin ci gaba ƙasa ta samu? To in a matsayin tattalin arziki ne, kaga a yanayin da da muke lokacin da bamu a cikin demokradiya, yanzu da demokradiya ta zo inda kowa zai samu, wato zai shago mun demokradiya, sai zama abin ya zama wasu tsirawo ne suka ware suke amfana da wannan baiwan demokradiya. To kaga babban abin da dai zamu godewa Allah shine kashi-kashin rayukan da wasu kasashen suke fama da shi, duk da irin tattalin arzikin da Allah ya mallaka musu, mu bamu da shi a wannan kasan. Duk da akwai wasu bangarorin da ƴan tawari da suke ta kai hare-hare suka dagula al'amuran kasan da kuma rikicin da ake samu a arewa na Boko Haram, amma kan fuskan demokradiya, lokacin da tsohon marigayi shugaban kasa Ahmadu Ahidjo ya bar karagar mulki, kamfanonuwan da kasashen kamar suke da shi na kayan kai sun kai guda 700, muna da jiragen sama akalla guda 7, muna da jirgin ruwa guda 1, muna da abubuwa na more rayuwa bila adadin. Amma a yanzu komai komai wanda Kamaru za ta dauka na ta na karan kanta na taka rawar gani babu hasali, kuma duk wasu ayyukan da aka dauko na makudan kudi ba za ba a cin magace. To a muddin gaskiya a fuskan demokradiya dai ba wani ci gaban da aka samu a kasar Kamaru, indai magana ce ta gaskiya.
To Malam Shehu, wato idan na saurare ka, shin kana nufin cewa zuwan demokradiyyar ne ya kawo ya sa wato yawancin sungulla a kayan alatu da Kamaru suke da shi ta lalace ne, ko ya kamar da kalisafa a kamfanin jirgin sama, a jirgin ruwa da shauransu? Shin zuwan demokradiyyar ne ya kawo haka? Kai buga watakila an samu wani dan ci gaba musamman abin da ya shafi wato sungulla irin na zabe? An san cewa a kasar Kamaru ba akalla dai daga 1990 zuwa yanzu dai an yi gudanar da zabe kamar na shugaban kasa kamar so 6 hakan nan zuwa 7, akwai zaben yan majalisa da aka yi su ma gagara kirga, haka kuma kansiloli duk babu irin wanda ba yi ba. Wannan duk baya nuna alamun ci gaban demokradiya?
Alhaji Bashir, ai wannan demokradiya tamu ta kasar Kamaru demokradiya ce kawai take da take da suna, amma ba wata demokradiya a ciki. Wannan kuma zabubukan da aka gudanar a 1991 dai a lokacin aka yi zabe, aka yi yunkurin tada rigingimu, marigayi John Fungi, mafi wasu alkaluman masu washashe sun nuna cewa shi ya lashe wannan zabin, amma gudun tarzoma ya ce shi ba zai yi yaƙi koko ba zai tada ƙayan baya ba, aka samu zaman lafiya, shi wannan shugaban namu ya zarce. To tun daga wannan lokacin demokradiya she zama kawai kowane dan adawa ya za a yi, in ka taso ya za a yi, a saye ka a sa ka a ju, in ka kisa yiwa kuma a buga ma guduma a kulle ka ko a sa ka hijirar dole, kana ji kana gani za ka bar kasan. Shi wannan demokradiyan shi ya kawo mana wannan sace-sace. Mutum she kwashi makudan kudi, in aka yi magana she ce yana da lauya, ai demokradiya bata dare da bata bada dama ba, a'a she an yi bincike, a'a she an yi kaza, a'a kai wani ma ya iya kwasan kudin ya je yayi tai wa jam'iyyar shugaban kasa hidima, kaga wannan ya samu ne kaman wata wani kaman makari dai abinda zai iya kare shi daga tuhuma koko daga kamu. To illan demokradiyan kenan. In ka duba yanzu mafi akasarin kasashen da ba su a demokradiyyar su suke ci gaba. Yanzu misali in ka duba kasar China, ai ba demokradiyya ake a China ba, kowa ya sani. A India ma su ma kasan salo irin nasu demokradiyyar kasashen da suke. A nan Rasha kasan irin demokradiyyar su. amma sun da suke tsantsan demokradiyan ita Faransa da take ikirarin demokradiya da ita Amurka ai ana ganin irin cikar da suke samu in abu yayi daidai da ra'ayin su demokradiya ne in ya saba musu kuma duk yanda za su yi su karya wannan kundin tsarin mulkin demokradiyan karyawa suke gaskiya demokradiya kasar Kamaru ita ta kawo mana cikas ba karama babban cikas ma demokradiya ce ta kawo mana cikas.
To bara mu koma sashin Muntari Hamisu kuma a can bamin da Malam Muntari Hamisu, to ko menene ra'ayinka kan ci gaban demokradiya a nan kasar Kamaru tun 1990?
Demokradiya na nawa a nan kasar Kamaru domin in mun lura tun 1990 lokacin da aka jami'u daban-daban da karfin SDF a wannan lokacin an kama ganin cewon kowa ya yi sai fadi abin da ya ga dama wanda dai ya ga ana taka doka saboda a yi gyara. To amma ƙasa yau ba dama mutum ya fito ya yi zanga-zanga saboda neman haƙƙinsa ko wani biyan bukata sai a kama shi a rufe sa. Kaga demokradiyya a nan yana nawa. Ta wajen zaɓe mun duba hukumar zaɓe, shugaban ƙasa shi ke zaɓe wanda suke zama a hukumar zaɓe, kuma idan sun hau su ba abin da suke tunawa illa kawai su ga cewa jam'iyyar shugaban ƙasa ta lashe zaɓe. Wato akwai magudi sosai a wajen lokacin zaɓe, akwai ɗan sanji kam a wajen maganar zaɓe, amma magudin na da yawa har yau. In muka duba kuma ta wajen cewa za a samu sauyi a hanyar zaɓe ne a ƙasar Kamaru da wahala, domin muna ganin yadda zaɓen yake tafiya. Wato ainihin demokradiyya yana nawa a ƙasar Kamaru. In muka duba gabanin a haɗe ƙasashen biyu, wato West Cameroon da East Cameroon, 1957 zuwa 1950 zuwa 1959 akwai su KNDP na su Endere da su Foncha da sauransu, kowane da jam'iyyar shi. A lokacin demokradiyya so mahabaka kafin sashen English su haɗe da sashen Faransa, amma da aka haɗe kuma shi aka take demokradiyya shi kuma 1990 nan da aka sake dawa da demokradiyyan kuma da ba a bashi ma ana aiwatar da shi.
So Malam Alhaji Muhammadu Jafaru, duk yanda aka yi dai mai yiwuwa amsar ka zata bambanta da ta shauran, in duba da cewon kai kana daga cikin jam'iyyar RDPC ko kuwa CPDM, wato jam'iyya mai mulki kenan, duba da cewa ko kuke rike da abubuwa a nan, menene ra'ayinka kan wannan tambaya tamu?
Dangane da batun demokradiyya a cikin ƙasar Kamaru, babu dai abin da zamu ce sai dai mu sake gode ma shugaban ƙasa Polibia da mataimakansa dangane da ci gaban tsarin demokradiyya a cikin ƙasar Kamaru. Domin ko shakka babu a cikin Afirka dai, Kamaru na daga cikin ƙasa wanda za ta yi tutiya da ci gaba, wanda ƙasa ce wanda ta ba mu kowa ya yi 'yancin addininsa, ko da wuta kake bauta mawa, matuƙa baka takura ma wani ba, baka da matsala. Wannan ci gaba ne ta ɓangaren addini wanda aka samu. Na biyu kuma ta wajen ƙungiyoyi na siyasa, yau Kamaru na da ƙungiyoyi na siyasa daban-daban a cikin waɗannan ƙasashen, kuma kowa yana kawo nasa tsari na wannan ƙungiyar nasa. Bayan haka kuma dangane da ci gaba na yau da kullum mu'amala tsakanin ƙasashe da ƙasashe da tsakanin mutane da mutane, Kamaru ta yi rawan gani ta wannan ɓangaren. Saboda haka babu abin da za mu iya cewa wannan ci gaba da muka samu Allah ya daɗa tafiyar da mu akan haka.
To Malam Bamanga, baka ga cewon idan ka ce babu ci gaba a fannin demokradiyya, dole kenan za a duba cewon kuma 'yan adawa ku kanku da naku laifin a ciki ba, kuma ba ku da wani alhaki kan wannan abun da ya fa da kuke gani kaman babu ci gaba?
Da waɗannan bayanai na Muhammad Jafaru za mu dakata a yau, sai makon gobe idan mai kowa mai komi ya kai mu za mu ɗora. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin, ni ce taku Madina Dauda, nake cewa mu huta lafiya.